الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدسك سادوا أولا يمتي نرى نرجو ما أدرا السبر بيو ga watan Rajab ko shekarar hijira 1429 wanda kuma yazo daidai da 4 ga watan 7 shekara ta miladiya 2008 a wannan majalisi namu na mako cikin karatun ko tafsirin alqur'ani mai girma, a inda muke tafsirin suratul mujadila ko suratul hasr. A yau za mu fara da tafsirin suratul hashri. Mun gama tafsirin suratul mujadila, duk da akwai wasu abubuwa da suka rage ba mu yi bayanin su ba, wala alla munasaba ta gaba bayani akan abin da ya shafi alwala'u wal bara'. Malam bismillah.
A'udhu billahi ربح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحق ما ظننتم أن يخرجوا
ga bayani a cikin tafsirin waɗannan ayoyi. Zan so wannan majalisi ya yi tsokaci a kan abubuwan da suke faruwa a wannan jiha tamu ta musulunci, jihar Kano, a wannan ƙasa tamu ta musulunci, Najeriya. Mun sani Allah Maɗaukakin Sarki yana faɗa a cikin littafin sanin tsarki, yana cewa wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fi dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adhabun 'azim. Allah madaukakin sarki yana cewa babu wanda ya kai zalunci da ta'addanci da ƙetare iyaka da mugunta kamar wanda zai hana masallatayya na Ubangiji a ambaci Allah a ciki. babu mutumin da ya kai wannan zalunci, babu wanda ya kai shi ta'addanci, babu wanda ya kai shi mugunta da ƙetare iyaka. Wata afi kharabiha, har ma yayi kokari da aiki da kai kawo wajen yadda zai rusa masallaci, yadda zai kona masallaci, yadda zai lalata masallaci. Ula'ika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin, waɗannan bai dace a ce sun shiga masallatayyan Allah ba sai suna cikin tsoro, suna cikin fargaba da tashin hankali da tararrabe. Wannan jumla ta ƙarshe, ula'ika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin, ko dai tana nuna bushara ga annabi sallallahu alaihi wasallama da muminai waɗanda ake gallaza musu a inda ake gallaza musu, cewa waɗannan da suke gallaza maka ya Rasulullah har suka kore ka daga ƙasarka, suka kore ka daga mahaifarka zuwa wani gari ka zama baƙo a can, waɗannan a wayi gari a tashi wata rana sai sun tsinci kansu su ne ƙasƙantattu, Allah ya jefa tsoro a zuciyarsu, garin da suke tinƙaho nasu ne sai ya fi ƙarfinsu sai ya gagare su, domin Allah zai iya baka nasara a kansu domin wannan alkawari ne nashi, Allah ya yi alkawari sai ya taimaka maka. Hakanan dukkan wasu muminai waɗanda ake gallaza musu, ake nuna musu tsana da ƙahon zuƙa a inda suke har ana cutar da su, to su kwantar da hankalinsu yau da gobe, sai waɗannan da suke gallaza musu sun zama su suke kwana cikin tararrabi da tsoro da fargaba. Wannan jumla tana iya zama haka, sannan kuma tana iya zama umarni ne Allah yake bawa dukkan muminai akan cewa su tsaya su kare masallatayya na Ubangiji, kada su yadda wani ɗan ta'adda azzalimi mugu ya shiga masallaci don ya yi ɓarna. Ku yi abin da za ku yi na ku jefa tsoro da fargaba da tashin hankali a zuciyarsu, ku sanya musu tsoro ta yadda ba za su iya shigowa inda kuke bauta ba face suna fargaba suna tsoro. Saboda ka kira ne zuwa ga muminai na cewa su tsaya su kare guraren bauta na Ubangiji, kada su yadda a taɓa gurin bautar Allah. Allah ya ce ula'ika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Anan duniya dukkan waɗannan da suke ƙoƙarin su yaɗa ɓarna ko su rushe masallatayya na Ubangiji suna da ƙasƙanci da abun kunya da ainihin abun Allah wadai a nan duniya, sannan kuma ranar gobe kiyama suna da azaba mai girma. Dukkanin laifin da Ubangiji ya haɗa masa uquba ta duniya da ta lahira alama ce da take nuna wannan ba ƙaramin laifi ba ne. Ubangiji ya haɗa masa uquba ta duniya da kuma uquba ta lahira, lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Allah kuma ya sifanta azabarsu ta lahira da cewa azaba ce mai girma, domin wannan ya nuna maka girman laifin da suke yi. Duk mutumin da zai rushe masallaci na Ubangiji, to Ubangiji ya rubuta a cikin littafinsa cewa a nan duniya sai ya gamu da wulaƙanci, sai ya gamu da taɓewa, sai ya ɓalɓalce ya lalace. Wannan shi ne khizyun ɗin da Ubangiji zai sanya masa tun a nan duniya. Kuma ku zura ido, duk waɗanda suke wannan aika-aika ku bi su a hankali, wallahi sai kun ga yadda Allah zai yi da su tun a nan duniya. Lahum fid dunya khizyun, suna da taɓewa da wulaƙanci a nan duniya, sannan kuma in suka je ga Allah ranar gobe kiyama su gamu da wata azaba, azaba mai girma, abinda Allah zai sifanta shi da mai girma, kai ma ka san ba ƙanƙani ba ne. Allah maɗaukakin sarki yana cewa am hasibtum an tutraku wa lamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina walija wallahu khabirun bima ta'malun ma kana lilmushrikina an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bilkufri ulaika habitat a'maluhum وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هلا هنا جاء منا لا يور مؤمني با لا يوا بكي ساكا حتى نان وبنجي بجي قالي محتى نمبا هذا سي الله يا واري وطن دا سكي انغبر ميا لغا سكيم يا واري وطن دا سكي جهادي دا تياوا سودة قفا وجن سجسين ياد جسيا هما سنبا وجسيا ننكاليا الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا. Sannan ba su tafi suna neman mafaka, suna neman matsara a gurin wani ba Allah ba, a gurin wani ba manzan Allah ba, a gurin wani ba muminai ba. Gatansu Allah da manzansa da muminai, waɗannan su ne gatansu. Allah ce wallahu khabirun bima ta'malun, Allah masani ne game da abin da kuke aikatawa. Sannan sai ya ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. الله يشي بيز بازي يوبا بزي سبا يوبا كده كويزته زتنك بزي سبا زماغت يابا أتي مشركي ما سشركا دا الله ما سهد الله دوني ما سفتا دا كتاب التوحيد أتي وطنن سوني ذات راية مسلات كدين زتنون ba fa zai yiwu ba a ce dan bid'a ya raya masallaci, mushriki ya raya masallaci. Ba zai yiwu ba. In kuna zaton suna son masallataiya, to zaton ku ya zama ƙarya, zaton ku bai dace da mahallinsa ba. Ba za su taɓa raya masallataiya ba, hatta inda za su gina da sunan masallaci, to za su rushe shi da aikin bid'a, za su rushe shi da aikin shirka, za su rushe shi da kiran wani ba Allah ba, za su rushe shi da zagin muminai da kawo wa muminai cikas. Domin kharabul masajid, rushe masallaci ba wai kawai sai an yi amfani da ainihin bid'a ba, ko wani abin sara, ko an yi amfani da wuta ta hanyar a sa masa gobara, a'a, ko ta hanyar amfani da yaɗa bid'a da kawo wa sunna cikas, wannan ma rushe masallaci ne. Domin kharab da Ubangiji ya faɗa ya kunshi al-kharab al-ma'nawi wal kharab al-maddi. Al-kharab al-ma'nawi wal kharab al-hissi, ko dai a rushe masallaci ta hanyar a yi shirka a cikin masallacin, ta hanyar a yi bid'a a cikin masallacin, ta hanyar a zagi masu yaɗa sunna a cikin masallacin, a zagi muminai, wannan ma rushe masallaci ne. Ko kuma ta hanyar a ɗau diga, a ɗau ainihin gatari, a ɗau fartanya domin a je a rusa masallaci, wannan ma rusa masallaci ne. Wala Allah ma rusa masallaci na farko ya fi tsanani sama da rusa masallaci na biyu, domin rusa masallaci na biyu zai taƙaita ne a kan bulullukan da aka ɗura. Amma rusa masallaci na farko ta hanyar yaɗa ɓarna a cikinsa, wannan zai yi ainihin naso ya yi tasiri har akan zukata. Saboda haka ka ga ya fi ainihin zama laifi, ya fi zama ta'addanci sama da rusa masallaci ta hanyar a warware gidinsa. To idan har waɗannan mushrikai za su rushe masallaci ta hanyar yaɗa ɓarna a cikinsa, me zai sa ka yi shakka ko ka yi mamaki idan suka rushe masallaci ta hanyar amfani da wasu ainihin kayan rushe-rushe ko su ƙona shi? Idan har ya rusa shi ta hanyar yaɗa bid'a, to dan ya rusa bulullukan da aka ɗora da ko ya ƙona shi, wannan abu ne da ya fi komai sauƙi a gurinsa. Saboda haka ba abin mamaki ba ne. Allah ya faɗa ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufr. Domin idan ba dan suna jin su ba musulmi ba ne, inda suna jin su musulmi ne, ba za su tunkari ɗakin Allah su rusa ba. Kuna tsammanin akwai wani ahlus sunna da zuciyarsa take riya masa ya tunkari wani guri da aka gina da sunan masallaci don ya rusa? Babu shi. Ahlus sunna babu shi. In kuma akwai shi a faɗa.
a tarihin kafuwar sunna ba a taba samun inda ahlus sunna a kasan nan ya kai farmaki wani masallaci na yan bid'a ba, duk da cewa bai yadda da abinda ake a cikin masallacin nan ba, amma kullum fafutukar ahlus sunna abinda yake yi shine ya zai yi ya ceto wannan masallacin, ya hukutar da shi daga wannan bid'o'in da ake yi a cikin sa, tausayawa masallacin yake yi ba yunkurin rushe masallacin yake yi ba. Akwai inda ahlus sunna ya tsaya da ainihin digarsa a hannu don ya rusa masallaci? Babu. Saboda me? Saboda yana jin cewa masallaci yana da daraja, masallaci yana da kima, yana jin kansa musulmi ne mai imani ne, don haka yana darasa masallaci. Amma wanda za ka ga ya tunkari masallaci da niyyar ya rusa shi, da niyyar ya kona shi, da niyyar ya haddasa wani fasadi a ciki, to wannan ka tabbata a zuciyarsa baya jin shi mumini ne. Shahidina ala anfusihim bil kufri, haka Allah yace. Allah yace ulaika habitat a'maluhum, waɗannan ayyukan su gaba ɗaya sun rushe, dukkan wani abin da yake ji a rayuwarsa yayi na kirki ne. To da zarar aka haɗa kai da shi wajen rusa masallaci, wajen ƙona masallaci, to duk abin da ya taɓa yi a rayuwarsa na alheri ya rubuce, ya rushe. Wafin nari hum khalidun, kuma in ya je lahira ya shiga wuta ba zai fita ba, saboda babu imani a cikin zuciyarsa. Mai imani shi ne Allah yake tsamarwa daga cikin wuta ko da ya yi ma'asiya, ko da ya saɓa wa Allah. Amma wanda shirka ta yi tsanani a zuciyarsa har yake ganin zai iya rusa masallaci, to babu shakka wannan babu imani tattare da shi. Ka duba fa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito Makka, cewa man dakhala al-masjida fa huwa amin. Duk irin tabargazar da kafiri yayi, duk irin tabargazar da kafiran Qurayshawa suka yi wa musulunci, suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai, Annabi yace da su duk wani wanda ya sa kafarsa cikin masallaci to ya tsira. Ni bai yadda a je a kamo shi a cikin masallaci ba saboda alfarman masallaci. To ta yaya za ka yi tsammanin mutumin da yake jin girman masallaci a zuciyarsa zai biyo dare ko ma da rana tsaka a ce ya banka wa masallaci wuta? Babu shakka Allah ya yi gaskiya. Shahidina ala anfusihim bil kufr, ulaika habitat a'maluhum wa fil nari hum khalidun. Wanda yake raya masallaci, yake gina masallaci, yake tsabtace masallaci, ka duba tsabtar masallaci, ko da tsabtar masallaci babban aiki ne a musulunci. Ka duba matar da take sharan masallaci, matar da ba a san ta ba, ba a damu da ita ba, ba wanda yake daga kai dan ya ji motsin ta ya kalle ta. Amma lokacin da ta mutu aka yi mata jana'iza, ana gabata ma cancanci a gaya wa manzo Allah cewa ta rasu ba. Manzo Allah ya zo ya ga baya ganin ta, yace ina matan nan da take shara? Aka ce ai sun kwanaki ta rasu. Manzo Allah ya ce amma ba ku gaya mun ba, a gaya mun ina kabarin ta yake. Manzo Allah ya taka ya je har kabarin ta yi mata addu'a saboda sharar masallaci da take yi. To ka kiyasta wannan da wanda zai zo ya banka wa masallaci wuta, shi kuma mai kake zaton manzon Allah zai faɗa dangane da shi? Yaya kake zaton kusancinsa ko nisan da zai yi da manzo sallallahu alaihi wasallam? Babu shakka wanda zai goyi bayan wannan aiki, wannan aika-aika, ya kamata ya ji kunya gobe ya fito ya ce shi masoyin manzon Allah. Yana son manzon Allah amma yana rushe masallatayya. To Allah ya gaya mana wannan ba abun mamaki bane ga waɗanda suke mushrikai, ba abun mamaki bane ga ubbadul qubur, waɗanda suke bauta wa kabirrika. Shi kabirrika sun fi daraja akan agunsa sama da masallaci. Masallaci a gurinsa ba komai bane, don haka komai nashi ya tattara ya kai makabarta, sallarsa ya maida ita makabarta, addu'arsa ya maida ita makabarta, bukukuwansa ya maida su makabarta, kashe kudinsa ya maida shi a makabarta. Wanda ya maida makabarta ta fi masallaci a gurinsa, yaya zai raya masallaci? Ubbadul quburi, masu bautar kaburi. Ka duba ko gurin sallar za su gina sun fi sha'awar su share makabarta. Ba abin da yake faruwa kenan ba. Sun gina kuma suna yunkurin su kuma ginawa, kuma makabarta ce za su share dan ya shakaf. Wanda makabarta ce, makabarta ce a gurinsa abin darajtawa, yaya za ka yi tsammani zai raya masallaci? Yaya za ka yi tsammanin zai so ya ga ana ambatan Allah, ana karanta Alƙur'ani, ana karanta Sahihul Bukhari, ana karanta Riyadus Salihin, ana karanta Kitabut Tauhid? Yaya zai so ya ga ana yin wannan? Ba yadda zai so. Ya gwammace ya je makabarta, ya ci ƙasar kabari, ya sha ruwan kabari, ya ci itaciyar kabari, ainihin ya zubar da kudinsa a kan kabari, barayi su fashi. Yadda suke kashe kudi a kan makabarta, ba sa kashewa ainihin addinin Allah. Tuntuni Hafiz Ibrahim, sha'irun Nil, ya faɗi wannan, ta yadda ya ga ɗabi'unsu, ahya'una la yurzaquna bi dirhamin wa bi alfi alfin turzaqu al-amwat. من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أعتابها الصلوات يسعى العنام ويجري حولها بحر النذور وتقرأ الآيات ويقال هذا الباب باب المصطفى ووسيلة تقضى بها الحاجات. فهذا حتى بزام إماماك بدن إلو ون نتافع أبو الله يدامة سوزا سحانا بإماماك نفرقوا أبن لمكفت آيان دا يرجى أي مشركي يدرس مسلاتي babu yadda za a yi haka ta faru. Allah ya faɗa. Abu na biyu, ku yi la'akari da sunnar Ubangiji ta gwagwarmaya tsakanin ƙarya da gaskiya. Tun lokacin da Allah ya saukar da annabi Adam a kan wannan duniya, shi ɗan ya yi alkawari sai ya ɓatar da shi, sai ya ɓatar da zurriyarsa. Tun daga wannan lokacin ake gwagwarmaya, ake tashi faɗi. Annabawa jerin gwanan manzanni gaba ɗaya da Allah ya turo tun daga kan manzo annabi Nuhu alaihi salam har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam cika makin annabawa, gaba ɗaya wannan runduna ce da ta yi tagwagwarmaya wajen yaƙi da ɓarna da ƙoƙarin tabbatar da gaskiya. Kuma haka abin zai ci gaba har Allah ya naɗe ƙasa da abin da yake kanta. Kada ka yi tsammani akwai lokacin da wannan gwagwarmayar za ta tsaya, akwai lokacin da za a ji tsit. In aka ji tsit, to ai istirja'i, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. In dai ka ji tsit, babu hatsaniya nan da can, ba etta da ƙura nan da can, to ka sani duk an taru an zama ɗaya. Inda duk za mu zama ɗaya, akwai wanda zai taɓa masallacin? Da za mu shimfiɗa ƙyalle, akwai wanda zai taɓa masallacin? Amma za mu yarda mu shimfiɗa? Sai a mu yarda ba. To ashe kenan za a ci gaba da gwagwarmaya, za a ci gaba da wannan turjiya. Sunna ce ta Ubangiji, as-sira'u bainal haqqi wal batil wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Idan da za su iya, ba za su gushe ba, suna ta yaƙar ku sai sun ga kun koma addininsu. Domin kullum abin da suke faɗa, yaya za a yi a zo a samu mutane a kan abu kaka da kakanni, an daɗe ana yi shekara da shekaru, wani ya zo ya ce a daina. To inda haka ne manzo Allah da ba ya da ta cewa, domin shi ma ya zo ya samu abin da ake an daɗe kakanni da iyaye ana yi. Amma rana tsaka yace ku bauta wa Allah, i'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Wannan dadewa ba ita ce za ta sa ƙarya ta zama gaskiya ba. Iblis bai dade ba, kaka da kakanni, amma yanzu sai mu bi Iblis saboda ya dade. Dadewa ba hujja bace ka ce wai an dade ana abu kaza shekara 500 to nan ce 500. Yanzu da zuwan musulunci shekara nawa da zuwan musulunci yanzu? Da hijira ma ba da zuwan musulunci ba. Da hijira ma muna da shekara 1429. Kai kuma ka ce shekara 500 kana abinka. To ni kuma na ce a koma na kan na shekara 1500. waye kamata a bina shi in dai maganar dadewa shi sai naka 500 fa kake cewa wai 500 suna yin dariƙa to ni na ce a koma na kan shekara 1000 har da 400 har da 'yan kai sai haka ba hujja bace dan kana kan wani abu ka zo ka ce sai an yi wannan a zo a ce ai ana tilasta mana an matsa mana wai sai mun bar abin da muke kai wallahi ba inda ahlus sunna suka tilasta mu wani babu inda suka tilasta mu wani suka ce sai ya bar abin da yake kai kila ya dawo kan nasu anan a cikin dandazon nan akwai wanda aka jawo shi da ƙarfi ko wanda aka daga masa makami akwai wanda aka je za a kona gidansu aka ce sai yayi sunna babu kowa gamsuwa da yadda ita ce ta kawo shi nan ƙarfin hujja ita ce ta janye shi nan duk wanda ka gani a nan magana din sun hujja ne ya janye shi kuma in banda an mai da mutane wawaye an mai da jami'an tsaro marasa tunani mutumin da zai tsaya a kan mimbarinsa a masallacinsa a kan kujerarsa ko guzunsa ya karanta hujja ya ce Allah ya ce annabi ya ce abu kaza daidai ne abu kaza ƙarya ne ya yi ta nada ta wannan da wanda zai ɗauki makami ya kai hari nan ko can ko ya sa wuta ko ya rusa masallaci ko makaranta dan Allah wane ne yake tilastawa wa yake tilasta wani sai yayi nashi babu shakka wanda zai kai farmaki ai shi ne mai tilasta amma wai wannan da zai kai farmaki sai ka je yana gaya wa jami'an wai ana tilasta mana sai mun yi sunna ba wanda ake tilastawa Allah ya kore tilastawa a cikin addini la ikraha fid din wa tabayyana ar-rusul min al-ghayb ko a satin da ya gabata wancan satin da muka yi tafsiri anan lokacin da muka yi magana al-wala wal-bara muka ce al-wala wal-bara baya sa a tilasta wani ya bar addininsa ko ya bar aqidarsa kowa yayi nashi amma kuma ba za a hana tallata kowa hajarsa kowa a bashi ya tallata hajarsa to sanin wato sunna ta ubangiji fisra'i bain al-haqq wal-batil wannan shi kadai ya isa ya sa mu fahimci cewa abinda muke gani a yanzu ba bako bane haka Allah madaukakin sarki ya rubuta abu na uku al-mu'amaratu ad-dawliyah kike fifi da kaidi da makirci da ake kullawa a duniya ma gaba daya ga addinin musulunci ka cokam ga su musulmi da kuma sunna a kebe kada mu manta wannan kike fifi da kulle-kulle da mugun tanadi da ake a duniyance a yanzu kada mu manta mu ma fa muna cikin waɗanda ake yi ma wannan kulle-kulle kuma abubuwan da za ka gani yana faruwa a nan ko a can duk wani yanki ne na wannan mu'amara al'alamiya diddal islam wannan kitififi da makirci da ake yi mu mun san babu shakka tunda har wakilan bush za su gana da mutanen nan babu shakka sai sun ba su ajanda to kuma gashi nan mun fara ganin irin ajandar ta fara bayyana babu shakka ba zai yiwu ba su ci dalar bush kuma su zauna ba su yi masa aiki ba ba za ka ci dalar ba amirke ka kwana lafiya ba wallahi sai ka masa aiki ko za ka kafirta to ku tunda sun ci dalarta dole ne su yi wani aikin da za su rubuta cewa mun fa fara to mu ma muna nan inna rabbaka labil mirsa idan mutum yana ji da amirka da dush mu muna ji da Allah muna ji da al-aziz al-hakim muna ji da qawiyyun aziz karfa gagara ba dau wanda ya su gaban kowa to kan mu manta da wannan abu na hudu kada mu manta duk sanda gaskiya take samun nasara akan ƙarya to babu shakka shure-shuren ƙarya fa sai ya karu kafa ku manta da wannan kuna ga yadda sunna take kwarara take malala take ambaliya tana yin tsunami kun san tsunami kun ga yadda sunna take so nama a Kano, babu shakka duk wani mai gidan kara, duk wani mai rubabban gida dole ne ya tashi tsaye, babu shakka. In ba haka ba so nama sai ta nutsar da shi. Wallahi tasirin ko gudanar sunna da cin nasararta yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka kawo wannan shure-shuren da kuke gani. A da can ba abubuwa sun lafa ba, saboda a lokacin muna fizga kaɗan-kaɗan-kaɗan muna fizga kaɗan-kaɗan ba sa Ankara. Yanzu sai suka ga dodo-dodo jama'a-jama'a, ana ta yin hijira, ana hijira daga bid'a zuwa sunna, daga shirka, daga ɗariƙar ƙarya zuwa ɗariƙatul Muhammadiyya. To kaga dole ne a yi rigima, dole ne tirjiya ta ƙaru, dole ne. Domin idan mutum ya kula cewa ya kasa hajarsa, hajar nan tashi ta ɗauko ruɓewa, kai ta ma ruɓe, babu mai tsayawa, kai kuma ta kase kasuwa take, baka matsawa kowa ba, kai baka ma buɗe baki ka ce a shigo a shigo ba, a mutane sai zuwa suke da kansu. Babu shakka ran mahastadi dole ne ya tashi, hankalinsa dole ya tashi. Sunna tana ta ƙara ci gaba, bid'a kuma tana ta ƙara ci baya. Hajar bid'a ta daina sayuwa, an kasa an tsare babu mai tayawa. An zo ana bonanza a rediyo, ana bonanza a wurin tararruka, don mai so na bashi mutane sun ƙi karɓa. A da fa ada ada can ana yanga ake ba mutum dariƙa, in an gan shi da abin haljihunsa sai an ƙwaƙula, sai an raba shi da wani abu. Amma yanzu bonanza ta ake yi, duk da wasu sun ce fa mu ba mu yadda ba ana wannan bonanza ba, akwai wanda suka ce su ba su yadda ba, akwai cin mutunci a dai kyale mutane su kawo kansu, to kuma mutanen ba sa zuwa. To shi kuma shehi idan ba customer yaya za a iya samu abin? To wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai sa tirjiya ta ƙaru. Amma ku ba ta ɗan lokaci kaɗan, duk irin harbe-harbe da shure-shure baya hana mutuwa, ku tsahirta musu kaɗan, za a gaji a daina, kar ku ku gaji da yaɗa sunna ɗin, ku jajirce a kanta. Sannan abu na biyar, kada mu manta da sunnatul ibtila. Ubangiji yana jarraba bayansa har kullum. Am hasibtum an tadkhulul janna wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum bassathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. قدم من تاد ونن سنة أبنجي حتى الله يجيها منا متاني طماني سكي أكالي سكوي دان سنشي مني إيماني بازاء جربي سبا هو أكالي سوسي شقاء الجنة ساكتين باتا لدى إيران أبن جيشا في وقت عند سكي قباتي سياسة في سبا. Allah ya ce haƙiƙa mun fitini waɗanda suka gabace ku. Wala ya'lamanna Allah am hasiban nasu an yutraku an yakunu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim wala ya'lamanna Allah alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Ubangiji yana cewa mutane na tsammanin a bar su haka nan sakatai dan kawai sun ce mun yi imani ba za a fitine su ba. Allah ya ce haƙiƙa mun fitini waɗanda suka gabace su har sai Ubangiji ya fito da waɗanda suke na gaskiya ƙarara an san su, kuma an san waɗanda suke na ainihin maƙaryata. Sannan abu na shida, shi ma bai kamata mu manta da shi ba, cikin abubuwan da za su kawo irin wannan hatsaniya. Haɗin gwiwa da aka samu tsakanin wasu 'yan bid'a da 'yan shi'a. Kun san shekaru 20 baya, kai 15 ma baya, babu wata shi'a a garin. Ba a san wani wanda yake tinƙaho da zagin manzon Allah, da zagin sahabban manzon Allah a matsayin addini ba. Ba a san wannan ba. Dan lokaci kankani muka ga sun bayyana, sun ƙilla. 'Yan bid'a suka ga cewa tunda suna ramewa, ya kamata su haɗa kai da waɗancan, ko sa ƙara yin tudu, sa ƙara kauri. Saboda haka aka samu wasu gidaje na ɗariƙu suka zama shi'an ma, har suke tutiya da shi'a ɗin. Tarurrukansu suke haɗin gambiza tsakaninsu da shi'a. Shi'a kuma a tsawon tarihinsu an san su 'yan ta'adda ne. 'Yan ta'adda ne. Saboda haka suke koya musu irin wannan ta'addanci, ko kuma su saɗaɗo ta cikinsu ma su yi ta'addanci, sai a kasa bambancewa. Wai shin wancan ɗan bid'ar mai shekara 500 ne yayi mana ta'addancin nan, ko kwa ɗan kwanan nan ɗin nan ne yayi? To nisan za su iya haɗuwa duka su, wannan ya ƙarfafi wannan, wannan ya ƙarfafa ma wannan, domin duk jirgi ɗaya kwaso su, duk bid'a suke, duk ɓarna suke, duk kuma mai ɓarna yana son ɗan uwansa mai ɓarna, kamar yadda mai gaskiya yana son mai gaskiya. Inna tsura ala ashkaliha taqau, za ka taba ganin wani tsuntsu ba cikin danginsa ba, cikin ɗan uwansa, cikin danginsa za ka gan shi. To haka nan masu ɓarna suke zama abu ɗaya domin su yi yaƙi da musulunci. Sannan kuma abu na bakwai, wannan yana nuna mana mun yi rinjaye ta fuskar ƙarfin hujja, har an rasa ya za a yi da mu. Aka ga to shi kenan, gara a ɗau wani mataki kuma na soja, inda akwai abun faɗa ai ba za a yi faɗa ba. In ka ga ana faɗa, abun faɗa ne ya ƙare. To mu wannan abin da yake faruwa yana ƙara nuna mana cewa hujja fa ta ƙare, babu ita, babu maganar hujja. Kuma danda da hujja, to za a tsaya a kara hujja da hujja. Amma yau babu hujja, hujja ta ƙare, shubhar ta ƙare, zage-zagen sun ƙare. An yi zagin bai yi ƙari ba, bai kuma sa an ja da baya ba, bai hana mutane su gane gaskiya ba. An yi sharrin da ƙare rai iri-iri, da har hoto ma da ake liƙawa, a ce ga ɗan izala nan ya mutu, ga wala kiri nan da mun sun tashi da wata narkekiyar guduma, wai suna dukan shi, ga shi nan an tashe shi da tulelan shi. Wallahi da a makarantun Islamiyya ake zuwa ana nuna wa yara, a ce kun ga kuka zama 'yan izala haka za ku zama. Yanzu yaro ƙarami ma ba zai yadda ba, saboda haka an yadda wannan hoton. Aka dawo ana zagi, ai sun yi kaza, da can an yi ƙare rayin, sun maida wa mahaifinsu, mahaifiyarsu nono, sun ce kaza, don aka daina wannan. To yanzu aka ga cewa to meye ya rage kuma? Meye ya rage? Sai ku dake shi, ku sa ƙarfi. Halu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Maganar hujja kuma ta ƙare, ce to ku ƙona shi, ku ƙona musu masallaci, ku ƙona musu motoci, ku kai musu hare-hare, ku sare su, ku kashe su. To wannan alama ce da za ta nuna wa mabiyansu cewa shehunansu fa hujja ta ƙare. Wallahi mu saboda muna da abin da za mu faɗa, ba za mu taɓa yadda wani ya je ya kai farmaki ba. A dalilin ne ga mi zayin na hujja yana kai farmaki, wanda kuma ya fi shiga, ya fi ainihin dafi a cikin ɓarna. Saboda haka ba ma buƙatar sai mun ce a daki wani, mu zo muke ya rayu ya zama ɗaya daga cikin sojojin sunna, da ya za mu ce a sabauta shi, so muke zama dakaran sunna. To kaga wannan abin shi kansa yana nuna mana cewa hujjan mu fa ta yi ƙarfi, kuma mun samu nasara, alhamdulillah.
daga ƙarshe kira muke zuwa ga masu hankali daga cikin gwamnati, masu hankali daga jami'an tsaro, masu hankali daga cikin manyan gari. Muna gaya musu kamar yadda wani yake gayawa Banu Umayyata, yake cewa ara bainar ramadi wa mizanari fayushiku an yakuna lahu dirama fa in lam yutifha uqala qaumin yakunu waqudaha jusatun wahabu fa inna an-nara bil udayni tubta wa inna al-harba awwaluhu kalamu فقلت من التعجب ليت شعري أأيقاظ أمية أم نيام فإن كانوا لحينهم نياما فقل قوموا فقد حان القيام. أبدا مكي جاء ممتالي من يا ما سهنك لي ما قمر دوانا من هكما يكي جاء بنو أمية يكي شوا ina ganin burbushin wuta fa a ƙarƙashin toka, kuma idan aka yi sake za ta zama fa gobara mai ci balbal wannan burbushin wutar ta ƙarƙashin toka. Idan masu hankali cikin mutane na ba su kushe wannan burbushin toka ba, to fa abinda zai zama makamashinta su ne gawawwaki ainihin da jukkuna na ɗan adam da kawuka na ‘yan adam, su za su zama makamashin wannan wuta. Fa innan nara bil udaini tuska, da tsinke biyu ake kunna wuta, yanzu da tsinke ɗaya ma ake kunna ta. Don haka ka arena wannan tsinken a ce wutar da zai kunna ba za ta zama wani abu ba, a take a yi maganin wannan burbushin wutar. Wa innal harba awwaluha kalamu, magana fada yaki fada magana yake farawa, da cacar baki yake farawa, ƙarshe ya zama yaki da zai kici ya kicinyewa ya tafiyar da rayuka ya salwantar da dukiya. Ya ce, to ina mamaki me ya faru ne, shin Banu Umayyata suna nan a faɗake idan su biyu ko bacci suke yi? Masu hankali a jihan nan waɗanda suka zura ido suna ganin abin da yake gudana daga wasu wawaye ‘yan ta’adda sun ƙi cewa kan zil sun ƙi ɗaukan mataki. Abin da muke cewa shin bacci suke yi ko idan su biyu? Gwamnati bacci take yi ko idan su biyu? Jami'an tsaro bacci suke ko idan su biyu? Manya-manyan gari waɗanda ake ce musu manyan gari bacci suke ko idan su biyu? Fa in kanu lihinihim niyama faqulu faqul qumu faqad hana al-qiyam, idan har yanzu bacci suke to ku gaya musu su tashi, lokacin tashi daga bacci fa yayi, su tashi su yi wani abu. Kadan ba haka ba, wannan burbushin wutar da suka rena zai fa zama wuta balbal da za a kasa shawo kanta sai bayan ta yi ta'adi ba ƙanƙani ba. Sannan abu na biyu, muna kira ga hukuma kada ta zama hukumar ɓangaranci. Duk inda aka samu hukumar ɓangaranci to ba za a zauna lafiya, wallahi ba za a zauna lafiya. Don har kullum ɗan ta'adda idan ka ɓangara zuwa gare shi, to shi ke nan shi ya samu abin da yake so, ka ce kai nasu ne, to shi ke nan sai abin da ya ga dama kuma zai yi. Muna ganin abin da yake faruwa a Iraki, saboda hukuma ce ta'ifiyya, hukuma ce ta ɓangaranci wacce take shi'anci take kuma taimakon shi'anci. Mu duba daga shigar Amerika zuwa yau,
masallatai 100 nawa aka kona aka rusa aka sawa bom a Iraki kuma duk na sunna wallahi ka koma ka karanta statistic ididdida na masallatai da Shi'a suka kona suka rusa ana cewa hukumar Saddam ta fadi a cikin garin Basra kawai cikin kwariyar garin Basra Shi'a sun kona sun kwace sun rusa masallatai sunna sama da 70 ana cewa a yau garin Bagadada ya kwana ba Saddam wallahi aikar da suka yi ta yi a Basra kenan saboda sun tabbata yanzu hukuma ta zama tasu to wallahi duk inda aka samu hukuma ta zama ta bangaranci to abinda wannan hukumar za ta haifar ke don za a zama hukuma za ta taimaka da kuɗi don a je a yi kwangilar waɗanda za su yaƙi sunna hukuma za ta zo ta shiga taro na 'yan tasha da za su yi zage-zage ba wai Allah annabi za a ce a ciki ba a yi zage-zage a ɗuɗɗura a sha wani ɗan wiwi da zo ya tara wai a ce hukuma ta zo gurin da kwamishinoninta har ma ta yi ta'alimi me take da so me yadda zai faru ba ta abinda kuwa dan bid'a irin yake so ya ji cewa ya kafu akwai sanda muka taba kiran hukuma a wani taron mu sai wa dan bid'a raddi babu kuma ba za su zo ba amma mu an ji an mana raddi wallahi wannan bangaranci ne kuma yana ɗaya daga cikin abin da yake sabbaba haka idan ana so a gyara wannan sai hukuma ta zama ba ta bangaranci ba sai hukuma ta zama tana taimakawa azzalimi tana taimakawa wanda aka zalunta unsur akhaka zaliman aw mazluman wanda aka zalunta ta kwato masa haƙƙinsa ta bi masa kadinsa ta tsaya sau da kafa ta ga cewa ta dawo masa da haƙƙinsa wanda yayi zalunci kuma ta hana shi komawa ga wannan zaluncin nan gaba ta hanyar ta kamo wanda ya yi zaluncin a hukunta shi idan hukuma ba za ta yi haka ba to ba hukuma ba ce wacce take ta adalci ta kowa da kowa hukuma ce ta bangaranci sannan abu na uku dole ne hukuma ba mu ce hukuma kada ta ɗau wanda ta ga dama ta ba shi aiki ba ta ba shi commissioner ta ba shi director ta ba shi advisor duk abin da ta ga dama ta ba wanda ta ga dama amma ta dinga ba su orientation a dinga nuna musu akwai aikin su a matsayin su na ma'aikata na su bangare ne daga cikin hukuma hukumar da take yi wa kowa da kowa aiki hukumar da ta zo bayan an jefa mata ƙuri'a a nuna musu matsayin su a wannan a kuma nuna musu su bambanta tsakanin wannan da duk wani shirme da suka taso a kansa amma da zarar wani wanda yake kusa a cikin hukuma yana da wani babban matsayi zai tashi ya yi taɓargaza a tsakiyar a gaban babban rawani cikin hukumar ƴaƴan cikin ta orientation da ba su koyarwa amma muna ji irin maganganu da wasu za su fito cikin jami'an hukuma su faɗa a gaban hukumar a yi musu kabbara ba tare da an ji kanzil ba ba tare da mun ji an ce an yi wa waɗannan mutane laifi ba su yi haƙuri har zuwa yanzu ta'addancin da ake mana ba mu taɓa ji hukuma ta fito ta ba mu haƙuri ba ko ta lallashe mu wallahi ba a taɓa yi ba na tabbata yau da 'yan bid'a za a yi ma wannan sai ka ji ana lallashin su to mu ma muna da haƙƙi cikin kowace irin hukuma za a ko Bush ne zai zo ya kafa hukuma a Kano muna da haƙƙi tunda mu 'yan nan ne a nan muke rayuwa dole ne a ba mu haƙƙin mu in ba a ba mu haƙƙin mu a matsayin musulmi ba a ba mu haƙƙi a matsayin 'yan jiha amma haka ba ta faru ba kuma ba ta faruwa to muna kira hukuma ta dubi wannan ta yi gyara a wannan bangaren
mu kuma a sani koyarwa da muka taso a kanta shekara da shekaru wadda muka gaje ta daga annabawan Allah, daga annabawan Allah su ne farkon masu azi, masu karantarwa, masu nusarwa, wa in min ummatin illa khala fiha nabi. To wannan aikin ba za mu daina shi ba. Allah ya sani ba mu da mugun tanadi, ba mu da mugun nufi na mu taba wani, amma kuma ba za mu taba yin zama ba a jefa mu a cikin ruwa a ce kuma kan mu jike. Ba zai yiwu ba fa, ba zai yiwu ba. Ka jefa mu a cikin ruwa ka daure hannayenmu kuma ka ce iyaka iyaka an tabtalla bil ma'i, kada ka kuskura ka jike. Wallahi sai mun jike, kuma jikewar ba za ta yi kyau ba. Saboda haka muna kira ga masu hankali cikin hukuma da masu hankali cikin dattijai da masu hankali cikin jami'an tsaro, duk wani wanda ya dauki doka a hannunsa ya kamata doka ta hukunta shi. Idan mutum ya ce an masa ba daidai ba, ai akwai hukuma da take bin kadin duk wanda aka yi ba daidai ba. Idan wa'azin da muke yi ba daidai muke yi ba, wani yana jin mun zage shi, to shikenan sai ya kai mu ƙara a ɗauko zagin a nuna. Yanzu dan Allah in banda dai, in banda dai kai, yanzu wai wani wai mu ahlus sunna ba mu ce an zage mu ba, wani ya jince mun zage shi, mu ba ka duba fa har hoton mu fa ana yi ta ana zagayawa ana abin nan. In aka ce watan maulidi ya zo, babu unguwa lungu-lungu da ake zuwa a kwana ana zagin mu, a kwana ana zagin mu, amma ba mu taɓa ɗaga kara ba. Mun yi masallaci an zo an yi wani kusa da mu, wai ta a ji karatun mu, duk ba mu ce an mana wani abu ba, amma wani wani ce wai ana zagin shi, wai an zagi waliyin sa. Ko ba wani waliyi da muka zaga wallahi, duk waliyai kuma muna san su, wallahi duk waliyai muna san su, amma dan muna san waliyai kuma ba zai hana mu faɗi gaskiya ba. Shikenan dan ina san waliyai sai in ja bakina in yi bum kuma kai ta ɓarna da sunan waliyai, ai ba zai yiwu ba. Wannan shi da tsokacin da muka ga ya kamata mu yi, da fatan waɗanda muka yi da sunan dan su sun ji, kuma muna fatan mu ga an ɗauki mataki na gaggawa. Suratul Hashr. Haka ta shahara da wannan suna Suratul Hashr, kuma wannan shi ne sunanta a cikin Al-Qur'ani kamar yadda kuke gani a cikin masahif Suratul Hashr. Sannan wasu hadisai sun zo Annabi ya ambace ta da wannan suna, amma hadisan ba su inganta ba. Ya tabbata a cikin Sahih Al-Bukhari daga Sa'id ibn Jubair almajirin Abdullahi dan Abbas yake cewa na cewa Abdullahi dan Abbas Suratul Hashr sai ya ce da ni unzilat fi banin nadir, an saukar da ita game da banin nadir, yahudawan banin nadir. A wata riwayar ta Bukhari qultu li ibn Abbas Suratul Hashr qala qul suratu banin nadir, na cewa ibn Abbas in ji Sa'id ibn Jubair Suratul Hashr, sai yace a aka ce Suratu Banin Nadir. Wannan ya nuna mana Abdullahi dan Abbas yana ba ta suna Suratu Banin Nadir kamar yanda ake ba ta suna Suratul Hashr. Ibn Jubair ya kirawo ta da sunanta da ta shahara da shi Suratul Hashr, Abdullahi dan Abbas ya ba ta suna Suratu Banin Nadir. Ibn Hajar ya yi tawilin maganar Ibn Abbas, yake cewa magana Ibn Abbas tana nuna bai so a kirawo ta da Suratul Hashr ba, domin kada a yi ammanin tana magana ne akan tashin alkiyama. Ibn Ashur ya ce wannan tawili ba haka ya kamata ba. Tawilin da ya kamata shi ne mu ce Abdullahi dan Abbas yana so ne ya nuna wa almajirinsa Sa'id ibn Jubair cewa wannan sura bayan sunan da take da shi Suratul Hashr tana da wani sunan daban wanda shi ne Suratu Banin Nadir. Saboda haka akwai dama, akwai zaɓi
ka kirawo ta da kowane suna daga cikin sunayen nan guda biyu da kaga dama, ka ce suratu Bani Nadir ko ka ce suratul Hashr. Kiranta suratul Hashr saboda wannan kalma ta al-Hashr ta zo a ciki. الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ونن كلمة الحشر تزو أتكين ونن آية إتتي تساء كراو تدوان من سونة الحشر عند أكي نفي كورة بن النذير كورة دقا جدا دجنس دقا أنقوة دسكي زولي أتكين مدينة وتا أنقوة دأكي كرا زهرة haka kora su suka fita, wasu suka nufi ƙasashen ko garuruwan Sham, wasu kuma suka nufi ainihin Khaibar. Wannan ta sa surar ta sauka domin bayanin ƙissar Banu Nadir da abin da ya faru tsakaninsu da Annabi sallallahu alaihi wasallama na karya yarjejeniya, wanda ta sa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kore su daga Madina. Kuma wannan sura, sura ce madaniya bil ittifaq. Malamai gaba ɗaya sun haɗu akan cewa sura ce madaniya, wato an saukar da ita yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa Madina. Idaduha fi nuzuli suwar, kamar yadda wasu malamai suke cewa ita ce ta 98, ta sauka bayan an saukar da suratul bayyina kafin saukar da suratul nasr qul ya ayyuhal kafirun, adadin ayoyinta 24. Babu wani wanda ya saba a wajen lissafin ayoyin wannan sura. Wannan sura tana magana akan ni'imar Ubangiji da ya hore wa musulmi, ta yadda aka samu damar korar muguwar guba, mugun iri da suke garin Madina su ne Yahudawan Banu Nadir, tare da cewa suna cikin wata katanga da kariya mai ƙarfi kuma suna da mugun tanadi. Amma Allah ya bada dama cikin ruwan sanyi, cikin hanya mafi sauki, musulmi suka iya korarsu su fitar da su daga cikin wannan ganuwa da suke ciki. Wannan ma aya ce da take nuna yadda Allah maɗaukakin sarki yake ƙarfafar manzansa ya kuma ba shi galaba akan maƙiyansa. Abu na biyu, surar tana nuna irin abin da Allah maɗaukakin sarki ya gudanar a hannun musulmi na lalata dukiyar Yahudawan Banu Nadir da hukuncin waɗannan dukiyoyi nasu, da bayanin waɗanda suka cancanta a bawa waɗannan dukiyoyi. Sannan kuma surar kuma tana nuna girman sha'anin muhajiruna waɗanda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina, da kuma girman sha'anin al-ansar, cewa mutane ne waɗanda suke ba masu ƙaramin matsayi ko ƙaramar martaba a musulunci ba, da waɗanda za su zo bayansu daga cikin muminai. Sannan kuma har ila yau sunan tana bankaɗa asirin munafukai da irin ƙarerayensu, da irin yadda suka riƙa haɗa kai da Yahudawa, da alkawarra na ƙarya da suka riƙa yi wa Banu Nadir na cewa za su taimaka musu, amma daga ƙarshe suka tabar da su. Sannan kuma surar tana faɗar irin girman sha'anin Al-Qur'ani da yadda yake ratsa zuciya, nan da nan yake yin ainihin ninkaya a cikin zuciya ya haifar mata da khushu'i. Wannan sura kamar yadda Ibn Qayyim yake faɗa, yayin da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yayi ƙaura zuwa Madina, kafiran da ya iske a can sun kasu gida uku, in ji Malam Ibn Qayyim. Kaso na farko su ne kafiran da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi sulhu da su, yayi yarjejeniya da su akan ba za su yaƙe shi ba, ba za su taimaka wa wani ya yaƙe shi ba, ba kuma za su nuna muwalati, goyon baya ga maƙiyansa ba. Waɗannan sun ci gaba da zama akan kafircinsu, amma kuma an ba su aman, an amintar da su a bisa dukiyoyinsu da kuma lafiyarsu da rayukansu. Kaso na biyu su ne waɗanda suka fito suka yaƙi Annabi gadaga, suka nuna masa ƙiyayya. Kaso na biyu na uku kuma su ne waɗanda suka yi ko oho da Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ba su yi sulhu da shi ba, ba su kuma fito gadaga sun yaƙe shi ba, sun dai zura ido su ga yaya ƙarshen al'amarin zai kasance, shi ne zai yi nasara ko abokan adawarsa ne za su yi nasara, in ya so sai su zaɓi inda za su bi. Wannan su ne kaso na uku. to kuma duk da wannan kuma har ila yau daga cikin waɗannan akwai waɗanda suke so Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi rinjaye ya ci nasara a boye, suna san wannan a boye. A cikin su kuma akwai wanda suke so makiyan Annabi sallallahu alaihi wa sallama su yi nasara, su ci galaba akan Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Daga cikin su kuma akwai waɗanda a zahiri suna nuna suna tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama, amma a batinin su suna tare da makiyan Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Su ne munafukai, sun raba kafa domin su samu yardar duka bangarorin biyu, su ba wa kansu kariya daga dukkan bangarori guda biyu. Waɗannan su ne munafukai. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya yi mu'amala da dukkan waɗannan bangarori kamar yadda Allah ta'ala ya umarce shi. Ya yi sulhu da Yahudawan Madina, ya rubuta ka'idojin yarjejeniya, dokoki na yarjejeniya tsakaninsa da su. Su kuma Yahudawan Madina wato ƙabilu ne guda uku, suna zaune a gefen wato a unguwanni ko garuruwan da suke gefen Madina. Akwai Banu Qainuqa, akwai Yahudu na Banu Nadir, akwai Yahudu na Banu Qurayza. Banu Qainuqa su ne farkon Yahudawa wanda suka fara karya alkawari da yarjejeniyar da ke tsakaninsu da manzon Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi musu kofar raggu, ya sa musu takunkumi, daga baya ya umarce su lalle illallah su fita su bar Madina, ba za su taba zama da shi a Madina ba har abada. Wanda tarihin su da abin da ya faru tsakaninsu da Annabi sallallahu alaihi wasallama, suratul ahzab ta karantar da mu wannan. Sannan kuma Banu Nadir su ma suka zo suka karya alkawari. Malaman tarihi da malaman sira da malaman hadisi sun faɗi abubuwa daban-daban waɗanda suka jawo Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya kori Banu Nadir daga cikin Madina. Wasu suka nufi Khaybar, wasu kuma suka nufi Sham. Waɗannan bayanai insha Allah za mu ci gaba da su a sati mai zuwa bi iznillahi ta'ala, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. بسم الله الرحمن الرحيم وانا يتي اقوي دنقوى رانا اتير يا يهطري يا رسول دن الله اساش شكين الدعاء الله يتقنسا يرحم شيشي يغافر تامشي حتى كقبر انسا يغافر تامسا يافي مسكرا قرانسا يألكن تباينسا وكما الله يتقى منا دا ايماني. Wannan kuma ya ce yaro ne aka haife shi ta hanyar zuba maniyyi tare da ƙwan mace da namiji a cikin wata mahaifar, ta dalilin ita ba ta haihuwa. Sannan ita wannan matar ta haifi ɗan, wai shin ɗan na wace ce uwarsa a cikinsu? Wacce ta haife shi ita ce uwarsa, kuma menene halaccin yin hakan? Halaccin hakan bai halatta ba a ɗauki ƙwayar, wato a ɗauki maniyin namiji ko ƙwayar maniyin mace a sa a wata mahaifa ta wata daban. Wannan haramun ne, domin yana kawo al-ikhtilat bain al-ansab. Shi yasa ma har shi wannan yasa yake tambaya ma wace ce uwar. Abu shakka wacce ta haife shi ita ce uwarsa. In ummahatuhum illa allati waladnahum, wannan suka haife su su ne iyayensu. Ina son ƙarin bayani akan bayar da mota ko mashin. A yi min haya na sawa mutumin kuɗi kullum, dole sai ya kawo min balas. To mala yaya matsayin wannan yake a cikin musulunci? Babu komai idan akwai yarjejeniya, shi ya yadda kuma an sanya abin da yake ba zai zama husuma ba. A al'adance in za a yi haya a wannan yinin za a iya samo wannan, za a iya samar da wannan. To wannan babu komai dan an yi haka. A ba wannan yake tambaya ba. Wannan kuma yake dan Allah, menene matsayin wanda ya sha ruwan wankan gawa
kuma menene hukuncin yin haka?
Ya sha ruwan wankan gawa, ya sha ruwan wankan gawa. Saboda haka in ya ga zai sha ya sha, ba shi ya sa kansa ba. Haka ba wani abu da za a ci wani hukunci za a rabu ko halal. Shi ya ga yana so ya sha, ya je ya sha. Kuma na kwata ya ce zai sha, shi ya sa kansa zai je ya sha. Dan Allah, wannan littafin Ibnu Abdul Wahhab ne, kuma menene gaskiyar wasu hikayoyi da suke cikinsa? Ahkamu taman lil mauti, wannan ba littafin Ibnu Abdul Wahhab bane. An buga shi bisa kuskure da farko, ana tsammanin kamar nashi ne daga baya, kawai dan a ƙarshen rubutaccen littafin na hannu an sa Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, sai aka zaci shi wannan da aka sani ne, ashe suna ne yayi kama. Suka ga cewa ai duk abin da yake ciki ma ya yi warware abin da shi Ibnu Abdul Wahhab ya zo yana ta karantarwa, ta gane ba littafinsa ba ne. Don haka waɗanda suka buga shi da farko su suka kuma buga cewa sun gano kuran da suka yi, amma wani ɗan taɓar gaza ya ɗauke shi yana ta karatu, wai ya samo hujja, ya samo makamar inda zai kada ahlus sunna. To tuntun ahlus sunna sun faɗa ku kuma sun yi bayanin littafin. Yace kuma wannan littafin shi ma ya yake dangane da abin da yake ciki, al-uqud ad-durriya na Ibnu Abdul Hadi, tarjama ce ta Sheikh al-Islam Ibnu Taymiyyah. Ibnu Abdul Hadi yana daga cikin kananan wato almajiran sa, saboda haka yayi tarjama sa a cikin wannan littafin. Wannan littafin na shi Ibnu Abdul Hadi ne, ba wai wani ne ya kirkira ya jingina masa ba. Waɗannan sune tambayoyin, sai kuma sanarwar lacca da kwamitin alhawariyuna suka tsara, alhawariyun da ke wannan masallaci, wanda kuma su suke ɗaukan ɗawainiyar gabatar da shirin nan da ake yi a gidan rediyon Kano din Lahadi, wajen karantar da tarihin magabatanmu na ƙwarai. Su suka tsara wannan lacca wacce take da take kamar haka, ko ce maudu'i matashiya, sanin makamar aƙidun Shi'a. Wanda zai gabatar da laccar shine Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo, gabatarwa. Sai kuma wanda shine zai yi lacca shine Sheikh Muhammad Al-Mansur Ibrahim Sokoto, wanda yake a yanzu dai muna iya kiransa dodon 'yan Shi'a. Sai kuma malami mai ta'aliki shine Dr. Bashir Ali Umar. Sai kuma shugaban zama ko shugaban taro shine Sheikh Abba Adam Oki, shugaban majalisar ta'awun, majalisar haɗin kan malamai ta sunna a jihar Kano. Wannan lacca za a yi ta ranar Lahadi 3 ga watan Rajab, ranar Lahadi mai zuwa, wato 3 ga watan Rajab, lokacin da za a yi laccar bayan magruba zuwa isha'i. Gurin da za a yi wannan lacca shine wannan masallaci na Juma'a na Usman bin Affan da ke nan gadan kaya. Allah ya bada ikon zuwa a sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.